dunia termasuk orang-orang. Atikiai mana jawab dia, mana dia jawab, siapa jawab, mana
dia. Zatewa, wana mahalik cincang. Shine mai renonka ma'ana mai kula da kai mai daukan duka dawainiyanka ba wani da yake da tasiri a cikin rayuwarka idan ba Allah ka ba ba wanda yake da kuwa akan bayarwa ko hanawa idan ba Allah ba kai imani da mala'ikun Allah cewa mala'ikun Allah samammu ne Allah ya halitte su ne da haske dukkan su akwai ayyuka da Allah ya dora su akai ba su saba ma Allah ba su gajiya da bauta ma Allah kai imani da littafin da Allah ya saukar cewa shari'a ne wahayi ne Allah ya saukar da dukkan wahayi ne domin ya shirye sa bayinsa bayi ba za su iya rayuwa ba babu wahayi a kanansu kai imani da manzannin Allah in aike ne daga Allah Allah ya aiko su ne su zama jagorori ma bayinsa zuwa ga shari'ar Allah babu wata al'umma da za ta iya rayuwa ta kai tudun mun tsira ba tare da biyayya wa annabinta da manzanta ba domin shine jagoranta kai yadda da ranar alkiyama yadda da ranar alkiyama kai yarda cewa idan an mutu za a tashi duk daren dadewa da ai tashin alkiyama duk daren dadewa da ai tashin alkiyama za a tsayi da kai a gaban Allah duk abin da ya faru da kai a rayuwarka za a maka hisabi akai za a maka hisabi za a auna maka aiki za a baka littafi karshe akwai hawa sirati akwai wuta ko aljanna kai yadda cewa duk daren dadewa da ka tsaya a gaban wanda ya halicce ka yadda da kaddara ta alkhairi da ta sharri kudurce wannan a cikin zuciyarka da yadda da shi shine imani shine kuma tabbataccen imani to amma imani bisa aqidar ahlus sunna yana karuwa yana ruwa imani kiwon sa ake yadda kake kiwon kajinka gurgudun kiyaye dokokin Allah da kuma nisantan sabon Allah gurgudun habakan imaninka gurgudun saba ma Allah da tsallake dokokin Allah gurgudun komawa ikomawan imaninka baya saboda ka ɗan uwa imani shine kudurce waɗannan rukunnai da kuma sa su a cikin aiki bayan sun shiga cikin furucinka da kuma kokarin aikata ayyukan alkhairi wanda za su zama reno ga waɗannan rukunnan imani da suke cikin zuciyarka abu na biyu cikin tambayarsa shine gudun duniya wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni ina da bukata guda biyu a rayuwata ina so mu shirya da Allah alakar mu da Allah ta yi kyau ina so kuma alakata da mutane ta yi kyau annabi yace mishi wannan tambaya ce mai sauki izhad fi dunya yuhibbuka Allah kai taka tsantsan da duniya Allah zai so ka izhad fi ma inda nas yuhibbuka Allah sannan kai baya da abin hannun mutane sai mutane su so ka saboda haka gurgudun kamewarka daga duniya ba rashin neman halal shine gurgudun duniya ba domin waɗansu suna ɗaukar cewa gudun duniya hatta abinda Allah ya halatta maka guje wannan ba shi bane gudun duniya domin da yawa daga cikin ustazai sukan ɗauka talauci ma ustazanci ne kuma wannan ƙauyanci ne dole ka tashi ka nemi abinda za ka rayu da shi kai ma ka shiga mota irin motar da kowa yake shiga ka rayu taka tsantsan da duniya shine ka yi baya da ka je ka lakuto wani abu na haramun ka sashi a cikin rayuwarka cin wani abu da zai zama maka mummunar makoma bayan mutuwarka wannan shine taka tsantsan da rayuwar duniya shine kuma mutuncinka a duniya shine mutuncinka a lahira saboda ka imani shine kiyaye waɗannan rukunai da Allah ya umurce mu da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu da su sannan kuma ka yi taka tsantsan da rayuwa kar ka yadda ka ketare wani haddi daga cikin haddodin da Allah ya sanya to wannan za ka samu rayuwa nagartacciya matukar kuma zuciyarka ta ɗebe ka zuwa ga afka ma bukatar rayuwa har ta kai ma za ka fada cikin abin da Allah ya haramta to kaga rayuwa ba ta yi kyau ba Allah ya samu dace na'am sai mai tambayan wankan janaba da mai nemala abin daure gashi kawai abinda ake bukata kai annabi yayi umurni a wankan janaba a wanke shi wankewa mai kyau saboda ka babu yadda za a ce an daure shi da wani abu wani guna tsaure kuma a ce yana wanke da ya kamata saboda ka cire wannan abun ta wanke in ta gama wankanta ta mayar ta saka shi ke wannan ba abun nan mai kula kai bane na'am subhanallah
annabi da ta biyo akwai tsawa kamar haka akwai wasu kakustuwa da shi aka yi maka da ya gabatar a wasu ware ina rike da su a nan bukatan akwai a waje. Misali na farko akwai wani wa'azi mai taken hirar ɗan aljanna da nadaman da mota. Yana da kyau. Allah kuma ya samu akai na farkon.
Amin.
Akwai kafa ta biyu da suna ɗanɗanon imani. Imani yana da daɗi. A ji a ɗanɗana shi akwai kafa suna a waje. Sai na uku kamar ya ci sauran aure daɗi. Sai na hudu shi littan da ake gabatarwa yanzu ana tashi duk da son kafa ɗin akwai a waje DVD. Ana tashi ana samu kafa ɗin a waje. Wani tambayoyi na hada su saboda suna kama da juna.
Na'am malam.
Wannan yake ni ne nake da babban tagana kuma ban tsara ba. Sannan kuma baya min magana ko da na yi masa.
Malam ban ji tambayar nan ba.
Tambayar ita ce?
Na'am.
Yake ni ne nake da babban tagana.
Babban ƴaƴansa wansa kenan. Na fahimta? To, alright, alright, na gane, na gane. Na da
babban dadan kuma wani biyararsa. Sannan kuma shi babban yake baya mini magana ko da na'imanka. Ya hana matansa ko abinci daban, wallan sana ka kai makana. Yanzu kuma auren ƴata ya fashi. Ya halatta na nemi wani don ya zama masa wali, sannan ya halatta na shiga hanyar.
Na'am. To idan yadda ta yi tambayan haka ne shi babba bai kyautata ba, domin ƴaƴan ɗan uwansa wa kokani ƴaƴansa ne. Kusan kuma bayan mutuwarsa wannan nauyi yana kansa ne. To amma tunda bai sauke wannan haƙƙi ba, to musulunci ita kuma ba zai ba ta dama ita kuma ta kore abinda Allah ya ɗora na haƙƙinsa akan ƴaƴan wansa ko ƴaƴan ƙaninsa ba. Watan kullum mutanenmu suna da ɗan samun damuwa, ɗan ishkali game da haƙƙoƙi guda biyu da abokan zama suka yi musharaka. Shine idan Allah ya ɗora wani haƙƙinka a kaina in baka, ni ma aka ɗora wani haƙƙi na a kanka, to ƙin baka haƙƙinka a musulunci bai ka da haƙƙi na a wajenka. Jama'a mun fahimta? Idan aka ɗora kana da wani haƙƙi a kaina da shari'a ta ɗora mini, ni ma ina da haƙƙi a kanka da shari'a ta ɗora maka, to don baka ba ni haƙƙi na ba, shari'a ba ta ba ni certificate ni ma in hana ka naka haƙƙin. Idan muka yi haka dukan mu biyu za a je a tsaye da mu a filin alƙiyama a mana horo, domin kowa ya yi ba daidai ba. Wannan ke faruwa idan aka samu rabuwa tsakanin mace da miji. To idan mijin ya tashi zai rama abin da matar ta mishi, sai ya haɗa da matarsa da Allah duk sai musu ba daidai ba. Ko ita idan ta tashi za ta huce abin da mijinta ya mata, sai ta haɗa da Allah da mijin duka sai ta musu ba daidai ba. Misali idan aka samu shika tsakanin mace da miji, to Allah ya yi doka ta zauna a gidan, kar ta fita. To ta zauna a gidan ba dokan miji ba ne, dokan Allah ne. Ce mata ka fita ko ka kwashe kayanta ka zubar, yanzu bayan ka taɓa ta kuma ka taɓa Allah. Ita kuma bayan auren ya mutu ta je ta ɗebo peacock ta kwashe kayanta, ta taɓa miji kuma ta taɓa Allah. To mutanenmu galibi wato ba safai suke iya gane idan wani ya maka laifi ka taƙaita abin a kansa ba, sai kaga in ka zo ramawa har shari'ar ma ita kanta ka taɓa ta. Saboda haka shi babbansu ne har abada, babu ran da wannan matsayin zai sai. Wan ubansu ne, wan ubansu ne, duk halin da yake cikin wan ubansu ne. So babu wani hali da za su shiga wannan alaƙan a yanke ta. Dole ƴaƴansu ba shi haƙƙinsa na wan ubansu ko ƙanin ubansu, ita ma ta ba da haƙƙin ƴaƴanta a wajen babbansu. Dole su ne masu ɗaura mata aure, masu ɗaura ma ƴaƴanta aure, su ne waliyanta. in za a je a tambayi auren dole wajen za a tambaya so babu dama don su basu mata mu'amala mai kyau ba ita kuma ta ce bari ta katse wannan alaka saboda ka tayi hakuri in an zo maganan auren yayin ta tura su wajen baffanin su su je su yi magana ranan da baffanin su ka saka shine ranan aure ko da ita ranan bai mata ba sannan baffanin su ne masu ba da aure kar kuma ta yadda fadanta da baffanin ya shiga tsakanin yayan don a musulunci malam akwai doka ne tsanani idan kana fada da wanka kar ka yadda ka ga ya ma danka ne ya hada ka da yayanka laifi ne ka bar danka ya shiga rigima tsakaninka da wanka ko da kaninka ko da wani dan uwanka saboda kar ta bar ƴaƴan su shiga rigimar da yake tsakaninta da kannan mijinta ko yayin mijinta su baffanin su ne ita uwar su ce su su ba su haƙƙin baffanin su ba ta haƙƙin uwa ita kuma ta ci gaba da rigimanta akan haƙoƙinta in tayi haƙuri kuma shine mafi alkhairi amma kar ta sa ƴaƴan a cikin rigima din na'am
Wanda mutum ne da muwa ta dame shi sai ya kama yin azumi yana roƙon Allah ya yi shi da muwanta sai na ji wasu suna cewa azumin na fila an fito ana hutawa to malami azumin na fila a jerin ba kyau ne ina son ƙari da yi
na'am bismillah to jan hankali na farko wa mata game da abin da ya shafi sashi jabi wato ko lokacin da muka zo karku ce na yi muku gori da na ga ɗaliban sun sha bamban da ɗalibanmu na school of nursing da midwifery free namu na Bauchi mu da muka zo daga Bauchi kowa ya ga yanayin makarantanku zai yi mamaki school of nursing kusan duk darussanmu a school of nursing na Bauchi muke yau kusan shekararmu tara muna programs a can tsakani da Allah inda mun zo da su da kun sha mamaki to abu na farko shine ku ji tsoron Allah ku sani cewa karatun boko wani abu ne da Allah ya halatta ma al'umma domin amfanar kanta da kanta amma wannan ba zai baki dama kuma ki laifi ma Allah ba a cikin alqur'ani Allah ya siffanta yadda ya kamata mata su dinga sa sutura irin nasu wannan shine abin da zai saukar da albarka a cikin rayuwarki shi albarka babu wani gidan da su gidan suke da albarka ko uwa ce ta aifi yarta roƙon Allah take yi Allah ka mata albarka ashe kenan kin ga albarkan ba a cikin gida yake ko a cikin wani jaka da za a cire a miki ba ba taba yin wani mutum da yayi albarka ba face sai da yayi da'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah a cikin alqur'ani yace يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين الله اكبر الله يتي ياكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لازواجك كفدا وماتنك وبناتك دايانك ايان ماتا ونساء المؤمنين كفدا مسوران ماتن مسلمي دوكا دا سكي دنيا يدنين عليهن من جلابيبهن su dinga sauke jilbabin su hijabin su har kafa inji Allah wannan aya ce ta alqur'ani shi wanda ya yarda da Allah shine ubangijinsa ya yarda da annabi Muhammadu manzon sa ne bai da zabi akan abin da Allah ya hukunta mishi illa sami'ina wa ata'na zalika adana an yi urabna fala yuzain, Allah yace wannan kuma shine mafi alkhairi gare ku mata, za a bambance ku da fasikai waɗanda ba mutanen kirki ba, saka hijabin zai zama muku annuri a cikin jikinku, Allah yace bara ku samu cutarwa ba a cikin rayuwarku. Duk wanda ya yarda cewa Allah shine ubangijinsa, to bashi da wata dabara bayan biyayya ga Allah. Saboda ku ji tsoron Allah, ku dinga saka hijabi irin na musulunci wanda addinin ku ya umarce ku da shi. Duk yadda boko ya muku dadi akwai ran da za ku rabu da shi. Duk yadda ya muku dadi akwai ran da za ku rabu da shi. Amma rayuwa nagartacciya mafi dadi shine bayan mutuwan ki kuma ki je ki gamu da Allah lamin lafiya. Mafi alkhairin rayuwa shine rayuwar da kika koma zuwa ga Allah. Waye sanar da ke zaki gama makarantar ko ba zaki gama ba? In ba kuma ta ba 'yan uwa da muka zo daga Bauchi wata biyu da ya wuce, akwai wata ɗaliba da muke tare da ita multazima a harkan addini da kuma azarkan abun nan, tana nan a School of Nursing, tana aji biyu zuwa aji uku. Mun zo darasi aka ce mana sun yi hadari a mota ta mutu. Allah ya mata rahama. Rayuwa ba ta da tabbas. Duk abin da zaki a rayuwa babu tabbas. Zaki gama makarantar ba zaki gama ba, wallahi a'lam. Wannan na hannun Allah ne, amma dai duk yadda ta juya ki kokari alakar ki da Allah da kyau. Domin da yawa daga cikin ƴan mata, Allahu akbar, su suna burgewa ne, suna cinyewa ne ta hanyar saba ma wanda ya halicce su. Wani sai ya saba ma Allah ya burge, sai ya saba ma Allah, shi cinyewansa shine saba wanda ya shi. To ba burgewa cikin sabon Allah, babu burgewa cikin laifi. Amma cinyewa da burgewa shine alakar ka da Allah ke kyau. Ba burgewa wajen ka saba ma Allah, ba Allah da yake ba, ko mahaifiyarka ba abin kayatarwa ake ka saba mata, balle Allah bai halice ka. Saboda ku ji tsoron Allah, ku sani cewa duk daren dadewa akwai makoma. Saka hijabi irin na musulunci wannan umurni ne daga Allah ku, ba amir din ku ne shar'anta ba, ba wani ne shar'anta ba, Allah bai halice ku shi shar'anta. Saboda ka biyayya ma wannan doka ita ce dai mafita zuwa gare ku. Su kuma maza muna musu nasiha, su ji tsoron Allah. Duk yadda duniya ta maka dadi akwai ran da zaka bata. Karatunka da boko kai karatunka, Allah ya sa albarka a ciki, Allah ya sa alkhairi. Amma babu abin kunya kamar a ce kai watsi da addininka. Kullum muna maimaita irin waɗannan kalmomi idan mun zo gabatar da lecture makamantan irin waɗannan. Mutum ne zaka ga yana rayuwa, wani shekaran sa 30, wani shekaran sa 40, wani shekaran sa 50, kai wani shekaran sa 60 a duniya. Allah ya saukar da Alkur'ani izu 60, kai ka mutu baka iya ko izu bai ba, ai ka san ba ta abarka ba. Very good. Izu 60, ka mutu baka iya ko daya ba a 60, kai ka san Allah bai barka ba. Yaya aka yi ka ci physics, ka ci math, baka ci Qur'ani ba? Yaya za a yi haka ne, ka ci biology, ka ci komai amma ka gagara cin Qur'ani? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace, duk taron ku yana gaya masahabban sai ce na fi ku kishi, ni kuma Allah ya fi ni kishi. In dai har zaka iya daukan turanci ka karanta, ko kuma ka iya daukan Hausa ka karanta, min ba da aula ce zaka iya daukan Alkur'ani ka karanta. Kuma kar ka dauka kamar yadda waziri yake faɗa a baya, kar ka dauka cewa shi karatun alqur'ani bude basirar mutum yake, haska basirar mutum yake. Mu muna da arrammomi ga sunan birjib bokon ma not ma haddan su suke. Idan mutum ya dace a haddan qur'ani, karanta littafi yafi bashi wahala akan ya hadda, maimakon ya tsaya yana dauka yana karantawa sai ce bari in haddace kawai. Haka ne. Saboda haka inda ka damu da Qur'ani, wataƙila da ka samu sauƙin wancan karatun da kake kwana din. Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin karatun, Allah ya ƙara muku basira. Na'am. Na'am, meme azumi yace malam?
Yana azumi kullum-kullum.
Na'am, yana azumi kullum-kullum a daidai. Sai aka ce mishi babu kyau. Haka ne ko? Shi ne yake tambaya akan halaccin hakan ko rashin halaccin hakan yadda ga mishi babu kyau babu kyau a ce kullun kai kenan a cikin azumi annabi ya ce azumi da yafi kyau a wajen Allah Allah ya fi so azumin annabi Dauda shine ayi yau a sha gobe ayi bibi a sha gata ayi a sha ayi a sha wannan shine azumi mafi tsada inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka sabi azumi tutur kai ta yinsa wannan ba karanta so ba ban alƙasim bane Allah ya samu dace
da tasa da dibi da shi da suke nuna akan jawo kare ne har yanzu
na'am
akan wanda yana kira don Allah malam hada da jawo hankalin yan uwa musulmai game da kishi da haɗin kai a makarantunmu da gidajen mu da duk inda muka ke kai kan
na'am
saboda wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da musulmai suke fuskanta
So he's like, they did wrong. Yung. Nam, tambaya ta farko tace. Nam, haɗin kai. So gaskiya magana akan haɗin kan musulmai kusan ban sani ba ko Malam Muhammad Kabir ya zo da lecture da muka yi satin da ya wuce a Bauchi. Game da ƴan'uwantakan musulunci wadda kusan inda an zo da wayannan kasusuwan da ramu ba da shawara ma ƴan'uwa su neme shi mun yi karatu akan wannan mawdu'i kuma mun faɗaɗa bayani a kansa kamar yadda mai tambaya mai jan hankali ya ankara wannan shi ne matsalar da mu musulmai yau ya dame mu ba mu da wata fitina mafi muni kamar rashin fahimtar juna a tsakaninmu da kuma rashin ba da uzuri a tsakaninmu da kuma rashin kiyaye ƴan uwantaka na musulunci a tsakaninmu sannan babu yadda za a yi al'ummar musulmai su taɓa kai tudun mun tsira har sai ran da suka cimma wannan matsayi na fahimtar juna a tsakaninsu da kuma sanin matsayin ƴan uwantaka na musulunci a tsakaninsu a hadisi annabi yake cewa almuslimuna ka rajulin wahidin su musulmai kamar jiki ɗaya ne mutum ɗaya in ya tsaya babu dama wannan hannun ya ce ba ruwansu da wannan hannun babu dama ƙafafu su ce ba ruwansu da hannu babu dama kai ya ce ba ruwansu da hannu ma'ana dukkan jikin mutum kowane sashi akwai gudumawar da yake bayarwa na ci gaba da haɓakan shi wannan jikin ƙafafu akwai aikinsu aikin da hannu ba zai yi ba hannaye akwai aikinsu magangan jiki aikin da ƙafa ba zai yi ba ido akwai aikin da zai magangan jiki wanda hannaye da ƙafa to kowane sashin jiki akwai gudumawansa annabi ya ce su musulmai kamar gangan jiki ne guda daya saboda haka ina jin hankalin mu ƴan uwa mu yi kokari mu kyautata alakar mu ta ƴan uwantaka na musulunci babu wata alaka da Allah ya shar'anta wa musulmai wanda take da ƙarfi a tsakaninsu kamar ƴan uwantakan musulunci a musulunci ƴan uwantakan musulunci ya dara ƴan uwantakan zumunci na jini karfin ƴan uwantakan musulunci ya dara kowace alaka da musulmai suke da ita wacce ba ta ƴan uwantakan musulunci ba saboda ina jin hankalin mu mu yi kokari ƴan uwa mu kiyaye wannan alaka da take tsakanin mu na ƴan uwantakan musulunci yana daga cikin abin da Allah ya shar'anta mana cewa zai taimake mu idan har mun kiyaye haka din muna fatan Allah kuma ya taimake mu sai tambaya ta gaba ta ce mene to mene wani qualities karantan boko to daga cikin abin da malamin musulunci suka ambata shine na farko dai ya zama akwai aminci akan tarbiyyarta irin goyon da ta samu ta san kimar kanta da kanta domin akwai bukatar kafin mace a ce ta tafi irin waɗannan karatuka ta san ita wace ce akwai wata lacca da muka yi wata biyu ko uku da ya wuce baya mun mishi take da mazinaciya jakar gayu ban sani ba ko an zo da shi shi ma yana da kyau ƴan mata su samu wannan lecture wato ita mace ta san kanta da kanta ita wace ce wannan shine ribar rayuwarta na farko kashi biyu cikin uku na mata hatta halin kakani kai da suke fadawa a gidan auren su matsalar da suka samu shine ba su san kansu ba to ita mace kuma in ba ta san kanta ba jaka take dawo jama'a mun fahimta in haƙƙin dan adam sun zo sun same mu jama'an aina siya game da haƙƙin mata ana dukan mata ana nemi ana walakanta mata ana cin mutuncin mata kafin akwai ranar mata na duniya nace ai duk matar da kaga ana dukanta jaka ce mace in ta isa mace wallahi ta ta karfin duka in dai kaga an daki mace ko yarka ce karka damu da dukan kawai shi very stupid in dai kaga mace ana mata haka ita mace a gun namiji wallahi in ta isa mace ta ta karfin ya dake ta 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 karfin ya dake ta saboda haka matsalar da suke samu shine ba su sanin su waye to ita mace a zubi da tsarin da Allah ya mata na halitta wata abaci da take da tsada shi namiji an ce mishi je ya kama shago an ce mishi je ya bude gona an ce je ya kama aikin office an ce je ya kama yadda zai rayu ya ci abinci duk wannan office da shago da sauransu da aka ce maza su je su yi fafutukar rayuwa ita mace duk wannan abun Allah ya sanya mata shi a cikin rayuwarta tana gidanta za a kai ta makka a kai uwarta a kai kannanta amma sharadi sai in ta san ita wace ce kuma yaya za ta yi ta tsare matsayinta na ƴa mace saboda haka babu mace dabbiya wacce ba ta san ciwon kanta ba wadda za ta yadda da zina ko fasiki idan mutum fasiki ne har kin fahimci fasiki ne ba mutumin kirki ba angonku ko gaisuwa karke bai hada ki da dan iska once kina so ki ci ribar rayuwarki ki mori rayuwarki ta ƴa mace ko gaisuwa ina kwana karke bai hada ki da dan iska domin zai miki wani tabo ne da bai warkewa babu wani tabo a duniya da ƴa mace za ta yi wa kanta mafi muni kamar a ce ta taba zina dottin zina bai fita a mahaifar ƴa mace duk anda ya kwanta a mahaifanta yakan fito da wani irin ciwo na ɗabi'a duniya shi yasa lokacin da Allah ya aiki mala'ika Jibril ya je ya yi magana da nana Maryama ita nana Maryama saboda ta san ciki daban al'amarin lokacin da ta ganshi ya nufo inda take fa auhayna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya Allah yake sai ya rikida mata a matashi kyakkyawa qalat sai tace da ta ganshi inni a'udhu birrahmani minka tace ina neman tsarin Allah mai rahama da kai in kunta taqiyan in kana tsoron Allah karka iso nan saboda ta san sharrin namiji ya kusanci mace saboda haka abu na farko malam ita din ta san kanta inda za a bar ta a duniya ubanta ya mutu uwata Ibnul Qayyim yace da kyamata ta bari ai zina da ita ko wani ya taba jikinta gwanda ya farce ta da hukaye fa da gawanta zina da ita da zai yakan tafiyar da hananan mahaifanta hanana a tausayi kaga uwa ta ce ma danta yayi ya bari mazina ce bata isa ta ba danta umurni ne ba wannan jin kai shine Allah ke cewa wattaqullaha allazi tasaluna bihi wal arham hanana yana mahaifa ne alakar wa da kani mahaifa ne kawu da dan uwansa mahaifa ne duk wani dangantaka ta duniya mahaifa ke hadawa to daga lokacin da ta bar maniyin zine ta ba mata cikin mahaifanta to duk dan da ya kwanta a mahaifan zai dawo saboda ka ita mazinaciya duk danta inda za ta isa yaya biyu a duniya ƴaƴan bata isa ta hada kansu ba kai idan kaga suna rayuwa zaka dauka abokan gaba ne saboda daudan zina to ta san irin waɗannan abubuwa ta san cewa wani ya taba jikinta zai iya tafiyar mata da albarkan jikinta ita ƴa mace idan namiji zai taba jikinta Allahu akbar ko za a yi zina da ita akwai wani abu da aka halice ta da shi ana ce musu hormonal oocyte kwayoyin halittar da suka bambanta tsakanin ɗa namiji da mace waɗannan kwayoyin halitta su suke haifar mata ta yi capturing kowane abu da take so a wajen namiji ta ba da umarni abi ko kuma ta ba da ra'ayi a karɓa annabi kafin ya mutu yake cewa ayyuma ra'ati lam tarfuq bi zawjiha duk matar da ba ta sassauta wa mijinta wa hamalathu ma la yutiqu wa ma la yaqdiru alayhi har takan iya tilasta shi abinda bayi da iko bayi da karfin yi dole sai ya mata ta ga zanin 30 ta ce sai ta sa ya ci bashi ya mata 40 ta gani ta ce sai ya mata ya ci bashi ya mata talqallaha wa huwa alaiha gadban to za ta gamu da Allah na fushi da ita jama'a kun gani watan har annabi ya mutu mata kamar lallabin su yake annabi na ce karki fifita akan uwarsa karki fifita akan danginsa karki dinga sa yana cin bashi karki dinga tilasta mishi to yanzu ka dubi matan inda annabi zai tashi yanzu ga yadda suka dawo abin tausayi a hannun maza to abin da ya ja musu wannan kaskanci da walakancin ba su kiyaye kansu ita tana ganin kamar iskanci akwai riba ba fenti mafi muni da mace za ta yi makanta kamar a ce ita fasika ce saboda haka sai a karantar da ita mun fahimta ko mu yanzu a Bauchi a makarantar mu muna da bangare sashi na koyar da zaman aure da rayuwa nema da makamantan irin waɗannan abinda ake karanta zuwa a wajen kenan ya mace dole sai ta san yaya rayuwar ta yake kafin ta iya kai tudun mun tsira to malam idan ta san mutuncin kanta yau a ce ubanta ya mutu uwarta ta mutu yayun ubanta sun mutu an bar ta a duniya ta san yaya za ta kare kanta abu na biyu ya zama tana da azaka ba da kikiya ba ce ka san akwai wata uban ne yake son karatu ita kuma da kikiya ce a mata aure kawai haka ne ba ta ganewa ba ta ganewa abu na uku ya zama tana da iltizami da kuma addininta tana makaranta kullum duk abin da ya shafi harkan addini tana ciki tana kusantan bayin Allah waɗanda imma da su mata nasiha imma da su nusar da ita a matsayin jagorori a kanta to wannan babu laifi matukar tana da hazaka a bar ta ta yi karatunta ta yi jami'anta ta yi duk abin da za ta karanta matukar akwai kiyaye mutuncin kanta da mutuncin addininta matukar karatun da za ta yi yana da alaka da amfanar al'ummanta jama'a mun fahimta ko amma da suke rayuwa da yawan su tereri haka babu kamun kai babu mutunta kai babu sanin ya kamata ma kansu da bayansu to wannan bai da wani alkhairi a cikin al'umma kuma musulunci ba zai taba yadda da shi ba Allah ya sa mu dace ala ina gidi haka yanzu dai
bashi wuta
ina ba ta duka ma ta ci an da a kauta da an ta kuma a ta kauta akwai kanarwa idan aka dace ana bukatar imanin da karuwan kwanar da suka fito daga bauchi ita kan afirkan ba ita wuta zama a kasu sannan wadanda suka zo kuma daga SPE wasu akwai wasu kasar suna da shi malamin ya yi wadanda ya yi tara bayanai da babu kasar suna a nan amma akwai su a kwamfuta ya ce akwai masu bukata suna da memory card da su iya kawa a downloadin musu a wannan lokacin na ke kuma kira da damu da closing remarks for what the time da ke kredi da na makarantar
ya san yana da kakkiyar da su
kuma abu mamaki karfe kwakwai da wani abu a mere gaya ne ke mayan ya fasu na sanye wasu 80% na kuma saboda ya san akwai hakkin da ya ɗauka a cikin birnin ya kashi da sassa ce a kuma wannan ba abu wata ba ne kuma ya rantsi malam ya nuna wani cewa shi ne yawanci za mu kira mutane sai da tankin ya wuce mutum ana kiran su amma malam shi zai na jiran su na rabuwa da ya sa kan a cikin bayanai da ya yi gaskiya akwai abin da ya yi taɓa da su da ya taɓa batun shugabanci ba zan faɗi abin da na je wajen ziyara ba amma a kan ne ne a kan a kan shi kuma da ya ke fita a wajen ziyara in ba a gani shi
gudun duniya ko son duniya da muka sa a gaba akwai wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani zamani da zai zo wasu al'ummomin duniya za su yi ta akan musulunci ma'ana yanzu yanda kuke gani irin su yahudu da nasara kowa da irin su kan da zai sabai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce me yasa za su yi ta akan mu saboda rashin yawan mu ne annabi ya ce a'a yawa mun fi su ma yawa wannan al'umman ta fi mu yawa sai dai yawan su yawan mu yana nan kaman tarin tsuntsiya ne kowa zuciyarsa daban take kai ne haram kai ne zina kai duka abun da ka sani ba a so shi muka sa a gaba kamar dai ka samu manyan wata ka hada su akan kudi ka ga yadda ake yawa to haka al'ummar take suka tambaye annabi to me ya kawo wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda san duniya duniya da muka sa a gaba shi ya kai mu ga wannan matsayi sai ina gani abinda malam yayi magana akai dan Allah ya kai mu mu yi wa kanmu hisabi mu koma ga Allah subhanahu wataala da kashi na son ƙara godiya wa shi bawan Allah nan da ya zo da Allah ya mai da shi gida lafiya abu na biyu shekarar jiya sun tambaye ni amma su waye za su sa yin shugabanci a wannan zama ne ce to ni na san in dai a Gombe ne in ka ce malam yaya hammari duk wani kira da ake masa na musulunci idan bai fara zuwa ba to ba zai zo litti ba na biyunsa dai zan iya faɗa sai dai shugabansa mai martaba babban hakimi ga hakimi ga wazirinsa nace duk wanda kuka kira wallahi komin dare in dai ba wani uzuri ba wallahi zai iya zuwa kowa zai mishe da malam shi yana ɗaya daga cikin wanda suka fara zuwa muna addu'a malam Allah ya saka maka da alheri sannan sauran malamai da suka biyo wannan shehi malami daga Bauchi muna muku addu'a Allah mai da kowa gidansa lafiya baki da suka taho daga sauran makaranti da ke cikin gari da wajen gari muna addu'a Allah ya mai da kowa gidansa lafiya waɗanda suka zauna suka shirya wannan abun Allah ya sama kowa a cikin mizaninsa daga ƙarshe yadda Allah ya haɗa mu wannan muna addu'a Allah ya haɗa mu a cikin aljannar firdaus assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi ana fatan kamar da yadda ya faɗa duk wanda ya samu kansa anan ya saurari abubuwan da aka faɗa ya koma gida lafiya ya yi aiki da abun da aka sanar kuma taron mu nan muna fata Allah ya sa shi ne sanadin shigan mu aljanna baki daya a wannan dan tare da izinin shi chairman mun zo karshen wannan gagarumin wa'azi da aka shirya a wannan lokaci kamar yadda dai ina nanata announcement din shi malam da magarabansa ana bukatan su a can council chamber wadanda suka zo daga sauran makaranti SCE State University Kashere School of Technology ana bukatan su a cikin nan so mun gode wa kowa da kowa da ya samu halartar wannan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh